alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan kofa ta wannan markazi mai albarka masjid Imam Malik. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya tara mu anan ya tara mu a gidan aljanna gabaki da wannan arme kuma wanda shine munasaba haduwar mu anan. Allah ya sanya alkhairi da albarka ya sa a shi gurgulan mu ki lafiya ya bada zaman lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya datar da mu ga baki din duniya da lahira. Insha Allah abinda zan tunatar da kaina da ƴan uwana duba ga muna fuskantar wata mai albarka, wata na Ramadan. To za mu fadakar da junan mu akan wannan wata, falalar wannan wata da kuma irin yadda ya kamata mu ribaci wannan wata da ayyuka na alkhairi. Dalili kuma da yasa za mu faɗi wani ɓangare daga cikin falala na wannan wata, duba da akwai wasu daga cikin ƴan uwa musulmi yanzu kamar yadda malai bayani yau muna 19 ga watan Sha'ban, yana ƴan kwanaki ne ƴan ƙalilan ƴan kaɗan suka rage mu da suke wannan wata. To amma wasu suna nan suna fargaba da tsoro da tashin hankali, wasu yanzu babbar damuwarsu daga an ce sura yau ya kai 20 su damuwarsu shi ne ƴan Ramadan ya zo shi kenan za a fasa ci da sha a yi ne, shi wani shi ne babban ƙalubalen shi da barazanar shi. Amma da a ce mun san irin falala da albarka da jin kai da rahama da alkhairai da Allah ya tanadar a watan, to da ba za mu shiga damuwa ba, da za mu zamanto irin magabata na gari da suka gabata kama daga sahabban manzon Allah da tabi'ai wanda suka biyo bayansu sun kasance kafin shigowar watan Ramadan suna roƙon Allah ya isar da su watan kafin watan da wata 6 ni bayan kuwa. Kafin watan Ramadan suna roƙon Allah kanu ya duhuna Allah qabla Ramadan bi 6 ashhurin an yuballigha Ramadan kamar da ibn Rajab ya kawo a cikin Bible Buhari. Ana magabata na gari na wannan al'umma sun kasance kafin watan Ramadan da wata 6 suke roƙon Allah subhanahu wataala ya riskar da su wannan wata, mana yanzu kama kenan tun daga wajen watan Rabiul Awwal. Kuma bayan sun yi watan Ramadan din sai su yi wata 6 kuma suna roƙon Allah an ya taqabbala minhu ibadu da akai a cikin watan Ramadan kuma Allah ya karɓa musu. Ɗan uwan kuma mu diba mu yanzu tsoro muke da fargaba ta cewa Ramadan zai zo, amma su wa'incan mai sirrin da yasa kafin watan Ramadan da wata 6 suke roƙon Allah ya riskar da su watan saboda mi? Domin su dace da irin alkhairai da albarkatai da falaloli da ni'imomi da garabasoshi da Allah ya tanada a cikin watan, kuma irin falaloli da garabasoshin da ba a iya samu sai a watan Ramadan kaɗai. Da haka kenan mu ma insha Allah za mu faɗakar da junanmu irin wannan garabasoshi domin mu sanewa ganima ce babba take tunkarar mu. To in ka san kuma wannan to kuma kowa sai ma kanshi tsari da program da abubuwa ya yi kamata in ribaci lokuta na a cikin wannan wata na Ramadan. Kamar dai yadda muke gani yan uwa watan Sha'ban ma kamar shine kama amma yau kaga 19 ko ba haka shi ma Ramadan zai zo. Ana kwana ɗin kwana biyu kwanci tashi karin gari ana cewa to kuma sallar sura kwana ɗin ko biyu ko uku. Kenan kaga in ba kama kanka tsari da program da abubuwa ba yadda za ka gudanar da lokutan ka da rayuwarka a cikin watan Ramadan zai iya zuwa ya kare baka ribata komai a cikin sa ba. Da haka kenan kafin a shiga watan ne ake kimtsawa a yi shiri a yi tanadin me ya kamata a yi. Ƴan uwa mu sani yana daga cikin falalar wannan wata da muke riska na Ramadan. Hadisi ya tabbata daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhr Dausi Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da mutunci Allah ya tabbata a gare shi, yana cewa idza dakhala shahr ramadan, idan watan ramadan ya shigo futtihat abwabus samai wa fi riwayatin futtihat abwabul janna, ana bude kofofin sama, a wata riwaya manzo Allah ya ce ana bude kofofin aljanna idan watan ramadan ya shigo. Falam yughlaq minha babu, kuma daga an bude ba a rihe wannan kowa har zuwa ƙarshen ramadan. Haka wa kullikat abwabun nar, za a kulle kofofin wuta. Falam yughlaq minha babu, ita ma ba za a rihe ba, ba za a bude ba har sai ramadan ya huta. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sulsilati shayatin, za a kama shaidanu a kulle su. Wa maradatul jinni, da kuma kangararin aljanu a cikin wannan wata na Ramadan. a wata ruwaya manzo Allah ya ce idza kana awwal lailatin min ramadan, idan ya kasance daren farkon ramadan, Allah subhanahu wataala zai umarni a buɗe kofofin aljanna, yayi umarni a rufe kofofin wuta, kuma yayi umarni a kama kangararrun shedanu da aljanu a kullun shi. Me yasa? Saboda wata ne wanda Allah subhanahu wataala zai ruwan rahama zai garaba sa ta falala da jin gai a cikin sa. Shi yasa maza a buɗe kofofin aljanna, saboda wata ne na ayyuka alkhairi. Shi yasa a cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yunadi munadin, wani mai kira zai kira ya ce ya ba khayal khairi aqbil, ya kai mai nufin yin alkhairi, mai nufin aikata aikin alkhairi ka gaba ka, saboda wata ramadan wata ne na aikin alkhairi. Wa ya ba ghayal sharri aqsir, ya kai wanda kake nufin aikata sharri ka dakata ka sanya maka gaburi, saboda wata ramadan ba wata bane na aikata sharri. Shi yasa hatta wuta ma aka kama ta, aka kulle ta aka kama shaitanu su ma aka kulle su. Kina wannan kaga falala ce wanda in ba a wata ramadan ba, babu watan da ake buɗe kofa aljanna tun daga farkon shi har ƙarshen shi a barta a buɗe. Haka babu watan da ake kama kofofin wuta duka aliye su, haka babu watan da ake kama shaitanu da aljanu a rufe su in ba a cikin wata ramadan ba. To kaga dan uwa wannan falala ce mai girma wadda mutum zai samu a cikin wannan wata. Wani yana iya cewa to an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana kama shaidanu a kokulle su, kuma shaidanun nan su ne suke bawa mutane ayyuka na sharri da ayyukan sabon Allah da sauransu. To ya ake samu a watan Ramadan? Za ka ga wasu suna kisan kai, wasu za su yi caca, wasu za su yi zina, wasu za su yi duk wani abu na ayyukan sabon Allah, kuma manzo Allah ya ce ana kama shaidanu a kokulle su. Shi ne malamai suka ce ɗayan uku ne. Na farko dama a hadisin ce aka yi ash-shayatin wa maradatul jin, shaidanu da kangararru. Kenan akwai wanda ba kangararru ba, kananan kenan, su wanda ba kulle su. Kenan in ka ga wani yana kenan wannan kankananan ne suka samu sai dara da garaba a kai shi. Wasu kuma suka ce a'a, nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kama shaidanu a kulle su, haka ne. Dan haka kenan in ka ga mutum yana aikata ayyuka na sharri, to shi ma shaidani ne mai cin gashin kanshi. Saboda Allah ya Qur'ani ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin. Kaga shayatinal insi wal jin, akwai shaidanu a cikin mutane da aljanu, to shaidanan aljanu ne aka kulle. Kenan shi yanzu ya hudo kan shi ne ya nuna cewa shi ma shaidanin mutum ne. Saboda me? Su wancan na aljanu an kulle su. Kenan kaga mutum yana aikata aikin alshaya, yana aikata ayyuka na sabon Allah, yana zina a cikin wata ramadan, ko yana shan giya, ko yana caca, ko yana duk wani abu dai na harkar fasikanci ko sabon Allah da wuce gona da iri da ta'addanci, wannan shi ma aljani ne mai cin gashin kanshi, kai shaidani ne mai cin gashin kanshi. Saboda su shaidanan na aljanu an kama su. Wasu malamai suka ce nan abin da ake nufi za a kama shaidanu da kangararrun aljanu, ma'ana sharri da ayyukan saƙo za su karanta, ba kamar waje da madan. Saboda waɗanda suke tunzura suke sa ake yadda an kama samun kulle su, ba ana neman ba kwata-kwata ba za a samu ba aikin sabo bane a cikin wata ramadan, amma zai karanta ne ba kamar ramadan. Kuma wanda kowa ya sani kuma haka ayyukan sharri da sabon Allah za ka ga yana karanta a cikin wata ramadan saboda albarkar wata. Da haka kenan dai ƴan uwa, kowa ya kokari wannan wata da zai kama, mu yi kokarin ganin mun ribaci ayyukan alkhairi a cikinsa. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari cewa wannan wata na ramadan akwai wani dare a cikinsa wanda wannan dare ya fi watanni dubu alkhairi. Manzo Allah ce kuma duk wanda aka haramta mai alkhairin wannan dare, to an haramta mai dukkan alkhairi. Ma'ana in aka haramta maka alkhairin da yake cikin daren Lailatul Qadr, baka samu ba ka dace da daren Lailatul Qadr, to wannan ana neman asararre na ƙarshe, to aka zo kanga an samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yantar da bayinsa a cikin kowane yini da dare. Ma'ana inna Allah tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmin wa layla. Allah yana da bayin da yake yantarwa a cikin kowane yini da dare. Ma'ana yanzu ka dauki Ramadan in ya kama, in aka yi kwana 29 ana azumin watan Ramadan, idan kaga mun samu yini da dare guda 58, da kwana 29 yini 29, yini 29 kwana 29 kenan, dare 29 yini 29 kenan 58. Kenan za a yi list ka'ima guda 58 kullun da dare, Allah ya rubuta wa'annan a yantar da su daga wuta, wa'annan ma haka da rana, haka za a yi tai har zuwa wartar Ramadan ya kare. Idan Allah dan uwa baka samu kanka ba cikin wanda za a rubuta a cikin wannan list, kaga ai kai asara a ce a rubuta list 58 wanda aka yantar da su daga wuta, amma a ce kai ba kai a ciki. ka wannan shine babban asara ai ko a duniya irin jarabawa da ake ko exam ko wani test da makamantan su a ce kai participant wani exam har su 50 da tabbas ba samu ba kaga an mutane su yi wani ko ka hakura babu rubutu 58 kana ji to wannan shi ka'ima ce za a rubuta wa'inda Allah ya yantar da su daga wuta amma a ce mi babu sunan ka a ci da haka daren wannan daren lailatul qadr dare ne mai daraja Allah ce lailatul qadri khairum min alf shahr kenan daren lailatul qadr yafi watanni dubu alkhairi wata dubuwa malamai suka ce shekara 83 har da wata 10 inda an kana so ka gane wannan lissafi a shekara muna da wata 12 to yake kai wata 12 kallum gashi so 83 yake kai dusufwa katrowentuwa zai baka nefsan katrowenses mana 996 idan kaga cikin dubu ka samu wata 996 wata nawa rage hudu ka cike dubu kira ka samu shekara 83 da wata 10 to Allah subhanahu wataala yace idan ka dace da lailatul qadr kana bautar Allah karatun qur'ani ne tasbihi ne kake yi tahmidi ne kake yi tahlili ne kake yi sadaka kai zumunci kai duk wani aikin alheri da kai inda ya dace da lailatul qadr to za a rubuta maka kamar kai sama da shekara 83 da wata uku ne kake yi yanzu kuma wane ne yake da garanti zai kai shekara 83 kuma ko ka kai shekara 83 dukan ta ne ka cika ta da bautar Allah tun daga farkon ta har karshen ta to amma kaga saboda albarka da lailatul qadr manzo Allah ya ce in ka dace da daren za a rubuta maka ne kamar kai ibada sama da wata uku sama da shekara 83 da wata hudu shine kwatankwacin wata dubu to ai kuma wa'annan alkhairan ne wani shine yasa maka bata suke roƙon Allah ya isar da su wata madar tun kafin mi watan ya kama da wata shida domin su dace da wannan alkhairin na dalilul qadr to wannan kuma dalilul qadrin shine manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya haramta mai alkhairin daren to Allah subhanahu wataala ya haramta masa dukkan alkhairi kuma wannan wata na ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kamar da yazo hadisin bukhari da muslim daga sahabi abi huraira manzo Allah ce duk wanda ya azumci wata ramadan yana mai imani ma'ana yana yin watan azumin ramadan ne a matsayin Allah ne ya fallanta masa ba a matsayin al'ada ba saboda akwai ƴan wanda su watan azumi suna yin shi ne ko a matsayin al'ada shi ya dauka ko watan azumin ramadan kamar irin lokacin sanyi ne da lokacin damuna da lokacin rani na zahi da lokacin bazara kawai kamar lokaci ne yazo ya wuce ya dauka ramadan ba haka ne kenan yanzu ga lokacin shagusa watan ramadan ibada ce Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya farlanta mana azumin watan ramadan kamar da ya farlanta mana al'ummomin da suka gabace mu domin mu samu tsoron Allah kaga Allah ya ce ya farlanta mana kuma mun sani manzo Allah ya ce an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar duniyar islamu ala khamsi daga cikin manzo Allah ya ce sawmi ramadan da azumin ramadan da haka manzo Allah ya ce duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani ma'ana ya yarda da cewa Allah ne ya dora masa ya farlanta masa ba yana yi bane ba kawai dan yaga an tashi ana yi ba al'ada bace ba ko an tashi an gari ana yi a dole ya kashi matsayin ibada da haka kenan kaga wannan sharadi ne aka sa condition ne aka sa in kai azumi ba da niyyar ibada ba ba da niyyar Allah ne dora ma ba farilla bace ibada ce kake kenan wannan baka da lada in dai kana azumi da matsayin ko ka saba ne an saba ana yi in lokaci kenan wannan kaga ba za ka samu wannan falalar ba nabi manzo Allah ce wahati sabar kuma kana mai neman lada akwai da zai azumi kawai babu yadda iya ne kai yaje a cikin abokan su misali duk sun dauki azumi shi bai dauki azumi ba kenan yazo a ringa ganin shi yana ganin kamar wata kausawa ce a wajen shi yace to bari da azumi dan ka ringa cewa bai azumi ba ko kuma babu kari babu masu sai da kari a unguwa da sahi kuma a gida ma babu kaga in bai ba azumi ma wuni zai da yi ma gunda ma ya kawai kaga shi wannan ba dan Allah ya ba kaga kenan dole in zaka azumi kai dan Allah kana mai neman lada to manzo Allah ce duk wanda ya azumi na mai imani da neman lada ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa haka kuma sallar dare da mutun zai sallar asham tarawih da qiyamul layl shi ma haka manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsayuwa ramadan kai sallar asham da tarawih kana mai imani to yanzu haka shi ma sallar asham din akwai wanda sun dauka ko al'ada ce azumi yazo kawai dai aje dai ayi sallah amma shi a ran shi a zuciyar shi bai dauka wannan wata ibada ce da Allah ya dora masa yayi a shi ko ya dauke shi ne a matsayin al'ada kawai an saba a ramadan yazo ana sallar asham kawai zai yi kenan wannan kuskure ne dole kai yi ta a matsayin ibada ne Allah ne ya dora maka kai kuma wa ihtisaban kana mai neman lada akwai wanda zai yi sallar asham ko qiyamul layli dan kawai a ringa ce ai wani ma je mun ganka a sahun gaba ma kuke to kaga shi wannan dan a ringa wadi a ringa ce ai shi kullun a sahun gaba yake ana ba da labari to kaga kenan wannan mutum bai samu lada ba, dole in zaka kai dan neman lada Allah ne ce ai kuma kana neman lada ba dan a rinka wadi ba ko ana yaba ka rinka ce ai wani kullun aka zo sallah asham ko irin dan hotun nan dan aka yi sallama wani zaka ga dan kelke minute ko second shi bai yi liman yana tashi shi ba yake tashi a rinka wadi wannan ma in yaje sallan ma kenan zai rinka shi eh zai rinka saurara abinda mutane suke wadi akan shi wani ya kokarin shi yaya wani kai kullun a san ga muke gani ka kenan dai mutum ko sallah zai je sarkake niyya a idan Allah ba dan mutane ba ko dan samun gaban mutane ba kuma yan uwa mu sani wannan wata na Ramadan ne kamar da muke bayani kuma ya kuma kan shi tsari me za ka yi saboda yana daga cikin kuskure da muke wata Ramadan zai shiga ba mu kan mu ba program ba kuma kan ga amfani ba ya za ka gudanar da wata Ramadan a wani lokacin karatun Qur'ani wani lokacin azkar da zaka yi na sanya ko na mare da baka ba shi yasa a watan babban abin da ake so mu kiyaye farko shi azumi musamman kuncan kuncan sa saboda ana samun kusure babba kaga mafi yawancin mu muna shiga watan Ramadan ba tare da mun san kuncan kuncan azumi ba yanzu yawan mu wani ka tambaye shi yanzu da Allah bawa Allah menene sharuɗin wajibin azumi shurutul wujub wasu sharadi ne ne na cika su azumi ke waje ba kai ba kuwa bai san wannan ba sharuɗa condition din da zasu kai ka cika su ne azumi ya zama to wajibi a kanka bayan wannan kuma shurutu siha menene sharuɗin ingancin azumi wasu abubuwa ne wanda idan ba zo da su ba azumi na bai inganta ba bai zama to karbabbe a wajen Allah ba kuma ka san wasu abubuwa ne mufsidatis sawm ko mubtilatis sawm abubuwan da suke karya azumi kaga mafi yawancin mu muna azumi amma da zaka tambayi wani ko ka tambaye ni kace to da Allah ji wasu abubuwa ne suke karya azumi baka san su to yanzu dan Allah ba baka san ba abin da yake karya azumi ba ta yiwu a rahor kun azumin ka aikata abin da yake karya azumi baka sani kuma wasu abubuwa ne ake so mai azumi ya nisance su saboda mi ko dai suna bata mai azumi ko suna rage mai ladan azumi wasu abubuwa ne makruhatu saw kuma wasu abubuwa ne wanda suke mustahabbat abubuwan da ake so mutum mai azumi yayi kuma wasu abubuwa ne wanda suke mubahat an halatta ma da azumi yanzu a cikin mu akwai wasu abubuwan da za ka mutum yana nisan da su gane ki kamar an hana ni shi kuma an hana ni ba ko kuma abubuwan da kai kana aikata su kana ganin kamar ba laifi bane kuma laifi ne ba kuma ya me ake so ka shagalta da shi a cikin watan Ramadan wasu abubuwa ne mafi muhimmancin da ake so ka ba ma lokacin ka wannan wata kai mutum ya karanta da haka yan uwa musamman mu yanzu da muke rayuwa kaga kana cikin da magaraba ga makarantu nan barkatai ko ina ga Allah ya kawo mana hanyoyin kafafen sadarwa wannan mai zo su ciwo ga Facebook ko WhatsApp da sauran kafafe ga malamai nan yanzu da ka shiga kafafen sadarwa kace darasin azumi kake so za a zubo ma malamai he wanda ka gaba akwai na audio akwai na video in doki ma ne ma kake so da littafi akwai da Hausa akwai da Larabci akwai da Faransi da akwai da Ingili duk yaran da kake so akwai kuma ga malamai nan ga suna a wangwani kake ka samu malami kace to da Allah malami yanzu azumi ya kusa sura sati ko kwana goma ko kwana goma sha da Allah ya san muhimman abu kasa ko da dan karamin littafi ne amma bi tare da darasi akan azumi idan ka yi wannan wajibi ne akan mu kowa kafin ya shiga ibada wata Ramadan idan ya san abubuwan da suke wajibi akan shi na sanin azumi abubuwan da za su inganta bi azumi abubuwan da za su sa azumin sa ko da a wajen Allah na bi kuma bangaren sallah dole ne haƙi ne akan kowa ya kiyaye sallah farin Allah sallallahu alaihi wasallam ne sahabi gore hadisi ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana bai samu wani kusanci a gare ni da abinda na fuso ba irin abinda na fallanta masa ba ma'ana kana so ka samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kai abinda Allah ya fallanta maka saboda abinda Allah ya fallanta maka wannan shine abinda zai janyo maka samun kauna Allah subhanahu wa ta'ala da samun yardarsa daga sannan farin da kai wa sare ka kamata kowanne a cikin mu nan ya dau azama da niyya da kudin cewa insha Allah kuma da Ramadan ya zo ba zan sake wani sakaki sannan farin da ta wuce kai na sannan farin da ajami kai ni na yi kokarin ma an zaman to a sahun farko kai sai na yi kokarin ma kabbara harrama ma ina sahun farko za a yi ta kuma ta da ya gama a ce kai kokari a ce kai kiyaye tun daga farkon Ramadan har karshen shi a ce duk sallolin nan guda biyar hamsu salawat asuba azhar la asa magruba isha yi a ce ajami kake wannan alkhairi ne babba mu kowa da yake kudiri da azumin yin wannan kaga kuskure ka rinka sakaki yanzu ɗan kwawa yana daga cikin shari da bala'i za ka wani kafin Ramadan mu bai wasa da sallah amma Ramadan yanzu ka gaina wasa da sallah wani za ka gaina kokarin yin sallah azhar da asr amma yanzu Ramadan yanzu za ka gaishi yana bacci ake azhar da asr wani har asuba ma bai yi dan Allah ya za a yi ka samu amfanin azumi ka tuza ka sallah sallah ga wata ke da azumi wani sallah ma kwata-kwata bai yi wani yana ce yana bacci zai asuba ai azhar ai na asr wajen jizwitar lokacin shagwa zai tashi ko kuma a lokacin da zai ramu wani ma ko ramu sai
naga kidan muke a sallar farilla bayan muke a sallar farilla sallolin namu sai musamman akwai a meke da sunna sunan rawati rako idan guda 12 wanda ta fada hadisin Umar Habiba Ramadan bin Abi Sufyan Allah ce man sallasa sunnatai 10 raka'atan fi yawmin wa layla banallahu lahu baytan fil jannah wanda sallaci salloli rako'i guda 12 a yin sallaran sa Allah zai gina masa gida a aljanna zalla ce raka'a bi kafin sallar asuba raka'atan fajr huɗu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan sallar isha'i su wanda yake kokarin kiyaye waɗannan manzo Allah ce Allah zai gina mai gida da to mi kokarin tabbaka waɗannan a cikin Ramadan ka ringa samu a kullun yin ka ana yin mai gida aljanna haka da nafila raka'a huɗu kafin asr manzo Allah ce rahimallahu mura an salla arba'an qabla al-asr Allah ya rahama ga dukkan ma wanda ya salla raka'a huɗu kafin asr ka ringa sallar walaha manzo Allah ce salatul awabina sallar bayan Allah ne masu koma zuwa ga Allah a cikin ran sallar walaha idan rana ta huto ta daga saka abin ka samu hudu abinda Allah sauke ma to ka ringa yasa haka ga abinda ya shafi sallar dare sallar asham da qiyamul layl kenan mu yi kokari mu ringa zuwa sallar asham kuma idan zaka yi sallar asham ka je masallacin da ake yin sallar anisi ba inda ake yi ba express ba nan da nan ai an kare a ga yadda za a yi sallar anisi saboda Allah ya wajabta mana yin sallar anisi Allah ce da yace mun munai sun rabota a cikin sokar mu yace kada afulal mu'minin yace Allah zai na fi salatihim khashi'un kuma abu ne sananne a dukkan malamai na fiqh cewa at-tuma'aninatu fardu kenan nutsuwa farilla ce a sallah in babu nutsuwa babu sallah saboda ya tabbata hadisi wani mutum ya zo ya sallah bai taba a cikin nutsuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka koma ka sake yin sallah saboda mi ba kai ba sallah ba saboda babu nutsuwa a cikin sallah da haka kenan mu yi kokari mi kokari kenan abin da ya shafi sallar nafila mu kiyaye ta haka kuma ana so mutum bayan sallar asuba kai kokari ka zauna bayan sallar asuba kana ambatan Allah har rana ta huto manzo Allah ya ce duk wanda ya sallar asuba ya zauna yana ambatan Allah har rana ta huto ya tashi yayi sallar nafila raka'a biyu to Allah zai rubuta masa aikin haji da umara ta matan kaga wannan ita ma fallaci da ya kamata a ce mutum ya kiyaye ya samu a cikin watan Ramadan haka kuma mu yi kokarin kiyaye abin da ya shafi sada zumunci a cikin watan Ramadan abin da ya shafi saraka abin da ya shafi cida ko ba ma mai azumi abin bude baki manzo Allah ya ce duk wanda ma ya ba ma mai azumi abin bude baki za a bashi irin ladan da wannan mai azumin ya samu shi ma wannan falalaci mai girma da ake so mutun ya ribata sai kuma abin da ya shafi karatun alqur'ani kowa ya kokari ya ma kanshi tsarin karanta alqur'ani da sai ne zaka karanta da dare ne zaka karanta bayan sallar magriba bayan sallar isha'i bayan sallar asubahi kina mu zamanto mun ware wani lokaci da muke karanta qur'ani kuma kowa ya kokari ya ma kanshi tsarin hatta tafsirai da ake na qur'ani saboda shi alqur'ani ba wai iya karatun shi bane ake so ba karanta shi kuma da fahimtar ma'anonin shi kina zamanto mi kana karanta alqur'ani kuma kana kokarin san ma'anar shi ta hanyar zuwa wajen majalisai na malume da ake tafsiri yanzu mun ga irin Ramadan ya kama akwai masu yin tafsiri bayan azhar akwai bayan la'asr akwai bayan sallar asr mafi karanci ne ka samu wani majalisi wanda ake tafsiri alqur'ani garin halatta a kullum kuma yanzu gashi a salloli a wazan ana turowa kenan ka samu wani tafsiri shi ma da zaka ringa bibiya a salloli a cikin watan Ramadan kana da lokaci da kwari na karanta alqur'ani da lokaci da kwari na zuwa sauraron tafsirin alqur'ani ko sauraron tafsirin alqur'ani saboda Allah ya ce ya saukar da alqur'ani ne a cikin watan Ramadan sharo madan nazi kunzila fil qur'an kuma an samu gabata idan watan Ramadan ya kama ba abin da suke karanta qur'ani da kokarin fahimtar ma'anarsa da kuma kokarin aiki da shi domin ma kowa ya ma kanshi wannan tsari na zaman da mutum cewa ka ware ma kanka wani lokaci da ka karanta qur'ani da kuma bibiya tafsirin alqur'ani mai girma fata Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan wata da rai da lafiya kuma ba mu ikon yin ayyukan alkhairi a cikin watan isan ya mu cikin bayan da za su dace da dukkan alkhairan da Allah zai tabbatar a cikin watan Allah ya sa mu cikin bayan da zai kantar da yi musu gafara da rahama da jin kai kuma Allah ya tsare mu daga aikata dukkan abin da zai janyo mana asara a cikin watan fatan abin da ta fada ne Allah ya sa yin tarayya da lada gabaki ne mun kusure da tabbar harshe kuma Allah subhanahu wataala ya fi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته